Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku ku dukan ku masu sauraron mu da maraicen nan na Alhamis 31 ga watan Maris. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22.16. Da kuma ta internet a voahausa.com. Har wa yau kuna iya jin mu ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Niamey babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau shirin yau da gobe shirin matasa ya ƙara gayyato ƙwararriyar likitar mata Dr. Hawwa Abdullahi Musa domin tattauna wasu batutuwa guda biyu masu alaƙa da lafiyar mata. Batun farko shine tabin hankali bayan haihuwa wanda ake gani ga wasu mata masu jego wanda da turanci ake kira postpartum psychosis ko kuma puerperal psychosis.
Wannan da turancin ku na Ingilishi kenan. Da turancin horan shi kuma ana cewa psychosis perinatal ko kuma psychosis puerperal. Batun mu na biyu kuma shine wanda wasu mutane ke cewa wai babu kyau miji yayi saduwar arme da mata shi wadda ta kai shekarun daina ganin haila wato menopause da turanci. In ji masu wannan magana wai saboda miji zai kamu da wasu cututtuka a ciki har da wadda ake kira hana fitsari ko tsartuwar fitsari. Da gaske ne ko da irin bayanan nan ne na kitabin ra'asi. Dr. Hawwa Musa Abdullahi za ta yi mana warwara da ƙarin haske.
Amma kafin mu fara tattaunawa kai tsaye da Dr. Hawwa Musa Abdullahi, za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku akan batun tabin hankali a cikin jego. Ku biyo mu, ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe, shirin matasa.
To kahin mu fara tattaunawa kai tsaye da Dr. Hawwa Musa Abdullahi a Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganin ku me ke jawo tabin hankali ga matar da ta haihu tana cikin jego. Ga amsoshin ku. Yau da gobe ni a gani na matar da ta samu tabin hankali tana cikin jego yana samo asali ne ta dalilin zahin da suke ji a yayin haihuwa. Ko kuma ina ganin akwai wani sinadari a jikinsu wanda yake juyawa har ya kai ya taba kwakwalwarsu sannan ya haifar musu da wannan matsalar. Sako daga Amir Abubakar Giro.
A gaskiya ni kam a iya girmana da hankalina ban taba ji an ce mace mai jego ta kamu da tabin hankali ba, sai dai cutar cije-cije wanda rashin jini ke haifarwa. Sako daga Zakariya Alhaji Musa Wule Girgir.
A gaskiya ba komai ke jawo haka ba illa kawai akwai halin ko oho ga maza. Domin wasu maza ƴan uwana idan matansu na da ciki ba su barin matan su je asibiti dan ba gare su ciwon yake ba. Wannan shi ke haifar da wannan matsala wato rashin ANC wadda muke kira antenatal care. Sako daga Ahmad Ladan Girkau.
Yau da gobe tsananin ciwo da matan da suka haihu suke ji da kuma rashin kula lokacin goyen ciki da haihuwa su suke sa mata su samu tabin hankali wato postpartum psychosis bayan sun haihu. Sako daga Sani Dino Udubo.
Gaskiya ina ganin mahiyarin jaye aljanu ne ke haddasawa, wasu kuma waso ne ke jawowa. Sako daga Shafi'u Abdullahi kadewa ko kadewa. To Jamila, ni ma zan yi kauran namo dayo. Kadewa ko kadewa. To
ni kam a ganina akwai rashin kulawa daga mazajensu don wasu mazan daga ta dau ciki ya kaurace mata saboda rashin tausayi da kuma karancin ilimi. Sako daga Kasimu Ladan dan Chadin.
Ina ga wannan yana da nasaba tun ga daukar cikin saboda rashin bada kulawa ta musamman ga mata masu ciki wurin mazajensu. A karkara mata masu ciki ba sa zuwa asibiti domin a duba lafiyarsu da na dan dake cikin cikinsu. Wannan babbar illa ce ga mata masu ciki, yakan haifar musu da cututtuka daban-daban har da tabin hankali. Sako daga Ismail Muhammad dan Saraki.
Wata matar zafi da raddin haihuwa kan sa hankalinta ya tabu lokacin da take cikin jego. Amma dai galibi wannan matsala mun fi danganta ta da cewa jarabawa ce daga Allahu subhanahu wa ta'ala. Sako daga Mahmud Salihu Kaura na Moda.
Ye, ta ce na Moda daidai yau. Yau da gobe wannan taban hankali da ke faruwa ga mata bayan haihuwa ba abin da ke jawo shi illa rashin yin allurar rigakafi watan TT ga mata masu juna biyu kamar lokacin haihuwa. Sako daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki.
Ni kam shawara ta ita ce maza a ci gaba da kulawa da haƙƙin iyali ta kowane bangare. Yanzu muna cikin duniyar ilimi ga masana harkar lafiya a sassa daban-daban. Ko Fulani a halin yanzu suna tura iyalansu zuwa asibiti da zarar sun samu juna biyu. Sako daga Comrade Abdullahi Mansur Dutse.
Abin da ke jawo taban hankali ga matar da ta haihu tana cikin jego shine doguwar nakuda da jijjiga da hawan jini kan kawo a yayin nakuda da kuma rashin kulawar gaggawa daga ma'aikatan jinya wato gynecologist ko nurse ko ungozama a lokacin doguwar nakuda. Musamman a karkara inda babu ko asibitin shakatahi wato healthcare. Ni kaina na rasa ƴar yayata kwanakin baya ta hanyar doguwar nakuda. Sako daga Kabiru Babandi.
Yau da gobe mafi yawan abin na faruwa ne ga matan da basu taba haihuwa ba. Saboda haka haihuwa ta farko takan zo musu da wahala. Zugin ciwon haihuwar ne yake sa har su fita daga hayyacinsu. Kuma hakan ya zama silar samun taban hankali. Mata, ku dinga yawan cin dabino da shan zuma da zarar kun fara goyen ciki. Haihuwa takan zo da sauki. Sako daga Abdullahi Sha'aibu Mai Gado.
Allah ya sa Dr. Hawwa kin ji wannan shawara na cewa mata su ci dabino da shan zuma. Muna so ki mana ƙarin bayani akai. Ni a nawa hasashe rashin zuwa asibiti awan ciki ke kawo hakan ga matan da ke samun taban hankali wajen haihuwa ko jego. Saboda idan mace na zuwa awan ciki tun lokacin ake gano matsalolin da ke faruwa tare da ita kuma a dauki matakan kare su har zuwa lokacin haihuwarta. Da fatan mazajen da ba sa barin matayensu zuwa awo asibiti za su rinka barin su domin kare kawunan matan daga hadari irin wannan amin. Sako daga Aqilu Rabe Ishiyawa Zangon Daura.
Yau da gobe lallai kuna matukar fadada mana basirar mu da wayar mana da kai. Sako daga Ibrahim Ango Jos.
To shirinku yana burge ni saboda wayar da kan mutane akan rayuwar yau da kullum. Ina yi Mahajiya Halima da Hajiya Jamila fatan alheri da kuma daukacin ma'aikatan VOA Hausa. Sako daga Ibrahim Lawali Gwalalo. To Mallam Ibrahim muna godiya baki daya.
Alhamdulillah, gaskiya wannan shiri yayi kuma yazo bisa lokacin da ya dace. Wannan wata babbar matsala ce da mafiya yawan mata ke fuskanta, amma rashin samun kyakkyawar kulawa da lafiyar mata da wasu mazan ke yi shike taimakawa afkuwar hakan. Sako daga Awwal Usman Wamban Facebook.
Yau da gobe da fatan kuna lahiya. Gaskiya abin da yake kawowa mace idan ta haihu take fama da taban hankali shine zahin haihuwa ga wasu mata. Shine yake kawo hankalin wasu matan ya tabu. Sako daga Mustafa M. Ozil Bulkatuwa.
Yau da gobe, babu wani abin da zai samu bawa musamman na taɓin hankali face daga Allah. Matuƙar ba shan miyagun ƙwayoyi ya janyo hakan ba. Sako daga Sa'id Hannafi Sa'id.
Masu saurare Jamila, yanzu haka muna tare da ƙwararriyar likitan mata Dr. Hawwa Abdullahi Musa. Kuma za ta yi mana bayani kamar yadda muka ce akan wasu batutuwa guda biyu. Na farko dai taɓin hankali bayan haihuwa wanda ake gani ga wasu mata masu jego. Da wato na biyun kuma batu ne wanda wasu mutane ke cewa wai babu kyau miji ya yi saduwar arme da matar shi wadda ta kai shekarun daina ganin haila, wato menopause. In ji masu yin irin wannan magana wai saboda mijin zai kamu da wasu cututtuka a ciki har da wata wadda ake kira hana fitsari. Ko kuma tsartuwar fitsari da gaske ne, ku dai kasance tare da mu yanzu Dr. Hawwa Musa Abdullahi za ta yi mana bayani. Yawa, Jamila sane da zuwa kima. Ku da ke muna tare.
Muna tare.
Yawa, to Dr. Assalamu alaikum. Hello?
Hello?
Yawa, assalamu alaikum Dr. Hawwa.
Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Yawa, sane Dr. muna godiya sosai saboda na san kin yi meeting yanzu nan aka gama kuma muka sake zuwa da bukatun mu dai ka a gaji da mu.
Alhamdulillah, Allah ka sai amfani jama'a.
Amin, amin doctor, amin doctor. Yawa, kamar yadda kika ji dai kuma kai mawa da muka yi bayani tun jiya da ke akan wannan taban hankali bayan aihuwa da kuma wannan batu na cewa wai saduwa. Kin dai ji mu doctor. Yawa, to kahin mu fara, kahin ki fara taimaka ma sauraron mu da bayani akan wannan taban hankali na bayan aihuwa. Bari mu wannan batu na cewa wai miji ba kyau miji ya sadu da matar shi da zarar ta kai shekarun daina ganin haila saboda akwai cututtuka. Me zaki ce mana a matsayin ƙwararriyar likita a wannan hanni?
Eto, gaskiya wannan bayani da ake faɗa ba daidai bane. Saboda matar da ta kai shekaru da dama kuma har Allah ya sa girma ya fara zuwa mata, aikin ga a lokacin ne ma ya kamata ta samu kulawa da tarairayar mai gida. Kasancewar an taso tare da kuruciya kuma an zo girma ya zo sun sai a haƙura da juna kuma a tarairayi juna har Allah ya sa a gama lafiya. Maganar a ce wai mace na samun matsala a lokacin da miji na samun matsala a lokacin da ya sadu da matarsa idan ta ji mata daina al'ada ba haka ba ne. Kusan akasari ma matar ita ce take samun matsaloli da dama saboda janyewar sinadaran kuruciya. To a lokacin da aka ce mata ta kai wannan matsayi sinadaran kuruciya sun janye mata takan samu matsaloli da dama. Wanda kuma shi namiji a lokacin ya kamata ya kasance a koyaushe yana tare da ita saboda ya dinga taimaka mata. Abin da yake faruwa idan sinadaran kuruciya suka janye wa mace, to girma ya fara zuwa mata. Takan fuskanci matsaloli irin na canjawar al'ada, yau ya mata wasa, gobe ya zo ji ba bai zo ba, to wata biyu bata gani ba, wata uku, wata shida sai ta shekara bata gani ba, to daga nan al'ada ta tafi. To a lokacin da wannan sinadarai na kuruciya suka kauce wa mace, dole za ta samu wani canje-canje a jikinta. Wanda wata tun ma kafin al'ada ta tafi gaba dai za ki ga cewa tana samun matsala irin canjin yanayi, irin ɗan damuwa haka, rashin kwanciyar hankali, yawan gumi da daddare, duk za ta dinga samun wa'annan. To kuma harkar saduwa ma a lokacin takan ɗan zama ki gama tarka damu da shi ba. Sai ki gani saboda a lokacin nan za ki ga sha'awarta ta ragu, dan shi da take samu a gabanta wanda zai taimaka mata wajen kwanciya da gida shi ma za ki ga babu shi. To sai kika cewa in an haɗu tana yawan jin daɗi, tana jin ba daɗi. To wani Allah wannan zai sa shi ma mai gidan psychologically zai dinga jin ransa ba daɗi, kasancewar ita ma matan ba ta samun gamsuwa. To kina wannan yanayi kuwa in hakan ne kamata ya duba a ga ta wani hanyoyi za a shawo kan abu. Amma banda wannan matsalar ta maybe ta rage sha'awa ya kasance kuma lokacin kwanciya ta dinga daɗin jin daɗi wani lokacin, to za ki dai hajji za ki wani namiji zai samu wasu shi dai matsala akan wai mace ta daina al'ada. Lokacin al'ada ta wuce. Amma ita matar za ta fuskanci matsaloli wanda kuma ita ma matsalolin nan ba lokaci ɗaya suke zuwa mata ba, a hankali suke farawa. Wata sai ta fara ma ta yi shekara uku ta ne, wata ma sai ta shekara goma kafin al'ada ta ɗauke. Saboda haka magana a ce idan ka kwanta da mace kana fuskantar matsala na ko ka samu da wani ko ƙaiƙayi ko rashin
yawa matsalar fitsari ko kuma yana tsartuwa kan ya fita ko ma san
ba haka bane. Ita mace tana iya samun wannan matsalar jin zafi wajen fitsari saboda kasancewa wannan sinadari na kuruciya ya kauce ba wai dan tana dauke da ƙwayoyin cuta ba. Amma namiji ba shi da kurumin da zai samu wannan dan matarsa ta daina al'ada. Amma haka duk wannan abu da ake faɗa shaci faɗi ne na mutane. Amma a gaskiya babu wata matsala da wai mace take haifarwa ga mijinta kasancewar al'ada ta ɗauke mata. Sai dai kawai mai yiwuwa in ba ta iya kwanciya da shi kasancewar sun haɗu takan ɗan ji ciwo, to wannan zai iya sa ya ɗan samu damuwa ba ya samun yanda yake so. Shi ma kuma yanzu Allah ya kama zamani akwai irin ɗan mayuka da ake amfani da shi a shafa da ɗan magunguna da ake sha wanda yanzu ƙasashen da suka ci gaba ma sun ci gaba su ba sa jira sai tsufa ya zo. Suna yin wannan hormone replacement therapy da abubuwa saboda su ƙara a kansu kuruciya, su ƙara a kansu yadda ya kasance cewa ana ganin su koyaushe da su da kuruciya su ko da tsufa ya zo musu. Wato amma maganar wannan bayani da aka yi a gaskiya ba gaskiya ba ne.
To doctor, amma su ma maza da akwai kamar abin da suke fuskanta idan sinadarin kuruciya ya ɗan janye idan sun kai irin waɗannan shekarun su ma?
Eh, to su kin san maza ba kamar mata ba ne. saboda haka dai irin wannan su kwayayen su ba ta daina amfani take na miji dan shekara 70 ma ya haihu ba kamar mace bace wacce za ta ga wanda daga shekara ta haihu daga shekara 51 ne duk ta kwayayen haihuwa su daina amfani wacce wata ma za ta ga kifan yakan same ta da wuri wata ma daga shekara 45 ne to amma su maza za ki gani dai da alamun kifan za su bayyana su furfura wanda kuma furfura ita wanci ma ba tsufa bane kusan kaman abu ne na gadi za ki ga wani ma kananan shekaru gare shi yayi irin su ya mushi wanda ke da abubuwa amma za ki ga cewa su abin da suke fuskanta idan shekarun su suka ga ba wai irin wannan abubuwan da mata suke ji kamar yadda ne magana bane na sa maybe su dai karfin mazakutan su ne maybe yake raguwa sai ki ga namiji ya girma kuma irin yanda yake mu'amala ta auratayya da iyalinsa baya iya
testosterone fa
Na'am
testosterone baya raguwa
eh testosterone din shi yake yi kasa amma baya shine na ga ya miki ai shine karfin shine raguwar testosterone din ai shi ma kamar sinadarai ne na kunciya na su amma shi bayanci baya hana su alakar su ta rayuwar aure sai dai kan sa ta ragu idan aka dalilin haka sai dai ta ragu sai kasa wasu kuma suka iya samun kaman dai rashin karfin mazakuta din da kuma yanayi na saduwa da mutane suka samu matsala a wannan amma yanayi inda ita mace za ta samu matsaloli irin su wannan zafin dan ta haɗu da miji saboda babu wannan sinadaran irin su wannan yawancin damuwar da abubuwa namiji bai fiye samu wa'innan kamar mace ba.
Yawwa a takaice dai dakta kenan mace ko ta kai wannan lokaci ta daina ganin haila ita da mijinta za su iya saduwa idan za su iya samun hanyoyin da za su taimaka ma juna.
Yawwa idan ma ya kasance an samu dan matsalolin ko irin wajen kwanciya ne ko ai kokari a ga likita akwai magunguna da za a yi amfani da su a shawo kan wannan matsala amma magana cewa za ta kawo ta cuta rashin fitsari dama sai dai idan tun yana dauke da kwayoyin cutarsa kuma yanzu ya kasance cewa ai shi yana speculation cewa ta girma ne ita ta haifar masa da haka amma kasancewar ta tsufa ba zai saka ta samu wannan matsalar ba
kuma ma ne
maza ya kamata su san cewa a lokacin da mace ta kai wannan shekarun a lokacin ya kamata a tarere ta a lokacin ya kamata a kula da ita a lokacin ya kamata a bata duk wata kula da ba a bata a da ba tunda matar da ta kai wannan matsayin sinadarai suka janye a jikinta ta fara nuna alamun tsufa damuwa tana shigarta to sai kika kuma gashi duk abubuwa na girma sai su kama ta gudunmuwa to kika kuma ta samu rarrashi da kula ba to akin ga tashin hankali ya samu
dakta kenan dai lokaci ne
ya kamata maza su kaka tsantsan a irin wannan yanayi
to Allah ya sa maza suna ji lokaci ne na farfado da soyayya kenan
yawa a cikin gari
yawa to dakta yanzu za mu shiga wannan batu shi kuma na taban hankali bayan haihuwa galibi aka ce mace mai jego ita take irin wani ƙarin bayani zaki mana akai
to kamar yanda aka fara bayani shi taban hankali a gaskiya akan same shi musamman ma ga masu haihuwar fari saboda matar da ta yi haihuwar fari zaki ga cewa ita ta dau ciki a karo na farko kuma ya kasance cewa ga jariri ga kukan jariri ga tashin daraba da nono ga rashin isasshen bacci ba ta saba da wa'innan abubuwan ba to za ki ga cewa yawanci an fi samun su ga matar da ta yi sami haihuwar fari to banda wannan kuma akwai abubuwa da dama da suke da alaka da haka saboda wasu alamu ne da mace take nunawa bayan haihuwa wanda za su iya haifar da illa gare ta da jaririn da take dauke da shi da sauran mutanen ma da suke kiwaye da ita to kuma abin da yake jawo su abubuwa da dama na ji an faɗi sassan mutane sun faɗi abubuwa daban-daban wanda wasu haka ne waɗansu kuma ba haka bane amma kin ga abubuwan da muka ga suna da kiyasi da suka mai da ga miki haihuwar fari yana ciki sannan ya kasance cewa mace ta dauki cikin da bata shirya ba to shi ma yana ciki saboda mai yiwuwa ta dauki cikin nan wanda Allah tana karatu tana makaranta wanda Allah ma cikin nan ba shi da uba ko a waje ta yi shi kafin ta tare mai yiwuwa wanda suka yi tare ya gudu ya bata ta zama ita ce za ta zama on her own ita za ta lura da kanta za ta lura da jariri to nan da nan wannan sai ki ga ya kawo tashin hankali kafin ki cire wannan ta samu wannan matsala ta tabin hankali karancin shekaru kasa da shekara 20 kuma suna haifar da haka sannan kuma ya kasance cewa mace ba ta samun kulawa da duk abubuwan da take so na rayuwa to za ki ga cewa samun wannan abubuwan ba zai yi mata wahala ba samuwa da tabin hankali to kuma ya kasance cewa mai gidanta baya ba ta kulawa shi da sha su tsirarar raki kisa wannan mijin a lokacin da mace ta samu juna biyu a lokacin yake kangwamata a lokacin yake jin ya tsani da saboda baya samun abin da yake so a lokacin duk wata hantara da nuna mata bata iya ba bata isa ba kaza ma ki a lokacin yake tashi
kamar ita tayi wa kanta
ya kuma ita ce makanta kuma bayan shi ya zo ya dora mata ya saka mata a jikinta to ba haka rayuwa take ba a irin wannan yanayin so ake a tallafa mace a taimaka mata ya kasance ma kuna taron amince ka zubar in ka mata ya dan taimaka mata a tallafa mata kwanciya ta ce duk haka ya kamata a dinga yi amma ya kasance mace ta samu matsala tana da juna biyu namiji kuma ya goje ta ya kyamace ta to zaki ga cewa tashin hankali ya shigo ciki haka zalika idan ya kasance cewa abu ne wanda mutane da kamar a ce gida ne da mutane suke da yawa mata ce mai gida yana da yaya goma fiye da haka ma nauyin wannan nauyin wancan ya hau kansa to akin kula ba zai same ta ba ba za ta same ta inda ya kamata ba sai za ta iya kamuwa da wannan lalura ta tafin hankali sannan matar da ta taba yin tafin hankali a baya ko kuma ya kasance cewa a family din ta dama suna da tarihi na tafin hankali to za ki ga cewa kusan kashi 50% na wayannan matan idan ta taba yi a baya in ta haihu za ta kuma iya samu idan a yau wata akwai masu ita ma za ta iya kamuwa da shi to wayannan su ne abubuwan da suke da alaka da samun tafin hankalin mace a lokacin da ta haihu ko bayan haihuwa
Dakta waɗanne irin alamomi ya kamata a lura da su a gane mace tana cikin irin wannan hali bayan ta haihu
yawa idan mace ta haihu lafiya zaki da yawanci akan samu a lokacin da ta haihu mai wahala ta waye gari kwana biyu kuma wasu ma sukan dan ɗauki lokaci amma dai yawanci irin wannan tabin hankali yakan faru cikin sati biyu da haihuwa sannan alamun da ake ganin mace za ta nuna a lokacin da take da wannan matsala shi ne haka kawai mace kuna zaune tana hira an jima take ganta kuna hiran lafiya an jima kawai tsaranta a baki aki jima lokacin ana tambayar ta lafiya me yasa nake tace ba komai haka nan kuma sai a ganta irin kawai kaman ta ita kadai tana zaune ba da ni take da tana kuka amma duk tambayar da za a yi wata ce ba abin da yake damun ta wani lokacin kuma ka kawai take da jin ranta ba dadi kawai an tambaye ki kawai raina ne ba dadi wani lokacin kuma sai ki ganta ga ta dai ta ci ta goshi da lafiya da komai amma kuma kawai sai jikin ta kasala aka jikin ta a mace wani lokacin kuma yawan ciwon kai wani lokacin kuma ga ta dai hiran lafiya yanzu kuna yi sai shiga kuma an jima ba ta san me take yi ba kuna wata magana tana wata magana ko kuma yanzu kin mata magana kin ce mata kaza an jima kafin ta miƙo miki ko miƙon kaza kafin ta miƙo ko kafin ta magana ki kafin ta miƙo an jima magana da muke da su ta manta ma me kika ce to zaki ga cewa duk wannan alamun wani lokacin kuma zaki ga sukan samu kamar rashin bacci to dare yayi sai mata ta kwana a zaune za ta kwana ba bacci ba za ta rantsa ba kuma sai kiga ya zuciya tana raya musu wasu abubuwa a mace kawai sai ta tashi wani abin da bai kamata ta yi ba sai ta yi kaman ana ba ta doka ko oda a ce ki yi kaza to duk irin wani abubuwa ne da yanayin cin abinci su ya cin da wasu ma ba sa son su da abinci ba sa so su yi shi ko kuma a suna tunanin ai duk yaron nan da na haifa ma matsala ne kawai barin ɗauke shi in je in danna shi a ruwa ko in buga shi da bango to irin wa'annan duk tunanin yana zo musu wanda idan ba a sa ido a kansu ba a lokacin da mace ta fara irin wannan to za ki aika aikar da ba za a san me sai ba ko ta kace jaririn ma da kike kike da shi ko kuma wani dan uwan ce mata ma magana ba ta an karba ta maka miki wani abu sai ya shiga wani hali to a lokacin da mace ta fara irin wannan alamu da muka ambata a yanzu sai a sa ido a kanta da a dinka lura da ita ko kuma ya gaggawa a kai ta asibiti a duba ta a ce an ga yanayin ta ya canza ya halin da take to akwai tambayoyi da likitoci da dama za su yi wanda zai sa a gano cewa a wannan abin kashin rashin hankali ne a rashin bacci ne a hawan jini ne ya fara hawan ta take neman ta birki ce to daga nan za a samu masana a san menene abin a san matakin da ya kamata a
yau dakta a kauye muna samun labarin cewa mace daga ta mace ta haihu kamar kwana ɗaya ko kwana biyu sai a ga ta hantsama da gudu ta bar ta hita daga gidan shikenan ta shiga daji kenan wata kuma ta fada rijiya ta fadi ta ji ciwo duk watakila duk irin waɗannan ne sai a ce aljanu ne
ba magana aljanu wannan duk shi ne maganar rashin tabin hankalin da muke magana musamman ma matan ƙauye kin san ba kulawa mace ta tashi wata ita za ta nemi abin da za ta ci ita za ta nemi abin da za ta sha ita za ta nemo ta dafa miji ya ci ta tafi ta je ta yi itace ta dawo ta yi roro ta zo ta siyar sannan ta sai gaggawa ta sai kuka ta sai kuɗewa sai abin da za ta yi a gida to kin ga duk wannan wani stress ne da wahala da kake ɗorawa kanka sannan kuma zai kasance cewa ga stress na shi ɗaukar cikin ga stress na lebo in ta yi leban ta hausa sannan kuma bayan haihuwa sinadaran da ta ɗauka na ciki suka yi kifin ta da bebin sun janye to nan da nan sai kiga ba wahala mace kuma ta riga ta faɗa wannan hali sai kiga an ce ko ta tashi ko ta tafi da gudu ta bi kasuwa ko ta faɗa rijiya ko ta ɗauki bebin ta maka shi da ƙasa ko a wani yana kusa ita ta kwantara masa taɓarya duk irin wannan abubuwan za su iya faruwa. To dai mafi a'ala shi ne rashin kulawa da mata ba sa samu ta bangaren mazajen su ko inda suke tare da su sun haifar da haka duk da mun san cewa wasu dama suna da matsalar amma kuma idan suka haihu ta kanta azzara ko kuma suna da gadan ta a gidajen
yawa ɗaya daga cikin waɗanda suka amsa Abdullahi Shaibu mai gado ya ce mata ku dinga yawan cin dabino da shan zuma da zarar kun fara goyon ciki haihuwa takan zo da sauki dakta me zaki ƙara akan wannan
to mu da a likitance ba mu san wannan ba a gaskiya. To abin da muka sani shine mace ya kasance cewa tana cikin koshin lafiya ta cin mai kyau nama, hanta, wake, kifi, kwai, madara a ganta lafiyayya. In ta tashi kuma ta zo naƙuda ta yi naƙuda da ƙarfinta ta haihu cikin ƙarfinta ba sai an zo ana gudun guje-guje neman jini ana ƙara mata jini ba. Kuma bayan haihuwarta ma a ci gaba da ba ta kimani ce kamar yadda na faɗa ta naman nan hantar kamar yadda ne bayani ba tare da ta yi wani wankan jego ba. Saboda wannan kima yanzu daidai take da wankan jego da matanmu suke yi a da. A da babu isasshen kima ba mutane ba su neman na kansa suna zaune sai an nemo sai abin da aka ba su. Yanzu ko Allah ya kama kowa yana kokari ya samu na kansa ana yin daidai gwargwado ka samu daidai abin da za ka ci mai kyau. Da wannan kima mai kyau tana daidai da wankan jego da ake yi a baya. Ita ce take riƙe mace ta riƙe cikin da take ɗauke da shi kuma bayan haihuwa ta kasance cikin ƙoshin lafiya. Ta kuma zaini gare ne ka ta zauna da shi lafiya har ta kai lokacin da za ta yi shi kafin ta ɗauki wani juna biyu.
To likita da akwai wannan tabin hankali yana tafiya ne shi kadai koko dole sai an samu magani sai me wannan tabin hankalin ta samu magani.
To wasu zaki ga cewa yakan koma da kansa wani lokacin bayan wani lokaci zaki ga cewa yana komawa wanda wasu zaki da sun fara cikin kwana 10 ma da fara a cikin da sun samu sauki wanda ta dan counseling din sa ana ba su kulawa da abin da ya kamata duk zaki ga cewa sun samu sauki support mai gida ya ba su kulawa don wasu su ba su kulawa in ma sun je asibiti sun ga likitoci a ba su kulawa wasu sa wani ma kawai za a ba su don magani da zai za a ba su don samu bacci za ki ga cewa wasu sun samu sauki wasu kuma magungunan za wasu kuma kai za ki ga a'a hakan ba zai yi ba sai sun sha magunguna wanda wani ma zai ta shan maganin saboda wasu za ki ga sun warke a kwana goma wasu kuma sai shekara ma ba su warke ba wasu wani kuma za ki ga cewa a dalilin haka ma abin ya miƙe sai ki ga cewa sun miƙe da shi har ƙarshen rayuwarsu.
To Allah ya kyauta.
To haka rayuwa take wasu yake ga ana ba su magani akwai magunguna kala-kala da ake amfani da su. Wasu ba haka yi musu irin dan sa dan electricity a kwakwalwar su ina dan gwada dan jijjiga sai su ga sun samu sauki yana taimakawa. Amma yawanci magunguna suka ta amma wasu da dama za ka ga kawai dan maganin bacci ne dan psychological counseling a zaunar da su a fahimci me ye matsalar su. Sai take
gani
cikin kwana daidai cikin kwana goma Allah ya ba su lafiya.
Yawa dakta ga wasu tambayoyi guda uku da muka samu Allah ya samu samu lokacin wato ki amsa musu. Tambayar farko ta hito daga Ummi Garba na Kwalo a Jaura ta ce salam yau da gobe ina yi wa dakta Hawwa barka da zuwa. Tambaya ta ita ce me ke kawo idan mace ta haihu take kamuwa da ciwon cizon harshenta.
Jijjiga take magana kenan.
To.
Shi ne cizon harshe, sai idan mace ta yi jijjiga ba ta san me take ba.
To
za ki ga sun daddatsi harshensu, kuma lokacin su yana ta jini, wani lokacin sai an yi ɗinki ma. To jijjiga dai a bace wacce muka yi magana a kanta a baya. Kuma tana faruwa ne a lokacin da mace take da hawan jini, kuma ba a gano cewa tana da hawan jinin nan an ɗauki matakai a kansa ba. Har ya kasance cewa ya yi ƙarfi, to wasu za ki ga Allah yana taimakawa har su shiga naƙuda, har su haihu lafiya. To wasu kuma sai kiga cewa bayan sun haihu a lokacin abin yake samu to daidai da mafi akasari an fi samu a lokacin da ake ɗauke da juna
biyu.
Irin wannan abin da ya kamata a yi shi ne a kai mace asibiti a tafi kar a ce wai ko isukai ne ko aljanu ne ko mayu ne sai a ga za a tafi asibiti a je a duba a ga me ya ja wannan yawanci za ki ga hawan jini ne. To kuma hakan ya faru akan so a ɗauki mataki na gaggawa saboda idan ba a je da wuri an maganta ba harshe ya cika baki iska ba ta shiga. Wata mata ci abinci kenan abin ya sami ta zai iya komawa huhunta to za ki ga ba wahala an rasa su. Amma mafi akasarin wannan idan an samu jijjiga ita take sa mata ta datsa harshe saboda haka hawan jini ne yake kawo ta a yi gaggawa a je asibiti don a samu mataki wanda zai ta kai ga ake kiranta da wuri.
Yawa muna godiya sosai dakta muna da sauran tambayoyi biyu amma lokaci ba zai bamu dama ba kafin mu an gama karantawa lokacin ya kare saboda haka muna godiya sosai Allah ya saka da alheri.
Amin Allah ya sa amfana da
su. Amin da fatan masu saurare sun ji kuma sun amfana da waɗannan bayanai mun gode sosai dakta.
To madalla Allah ba mu alheri.
To amin masu sauraren mu da waɗanda kuka bi mu a Facebook muna muku godiya iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fagi
da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da inji da mu Mr. Shadrack Kalima Jumro ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah.
Yau da gobe murya Amurka na kiran kuma ta sa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba
muryar Amurka yau ta tantance da ibin ciki ta za da malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba
yau da gobe murya